Jama'a assalamu alaikum, barkamku da wannan lokaci, barkamu da sadarmu da ku a wannan hira ta musamman da wannan babban bako daga nahiyar Afirka ɗaya daga cikin shugabanni 40 da wani abu da suka zo nan Washington domin halartar babban taron haɗin gwiwa tsakanin Amurka da ƙasashen mun Afirka. Ina mai farin cikin taron shugaban jamhuriyar Niger Alhaji Muhammad Bazoum a wannan ɗaki namu. Ranka da barka da zuwa.
Excellent.
Zo lafiya.
Lafiya lau.
Ku sannu da zuwa. Muna da abubuwa da yawa da za mu tattauna, bari mu yi sauri mu fara. Mun fara da wannan taron da kuka zo. Me amfanin wannan taro a wurin ƙasashen mu na Afirka?
To amfanin shi shi ne mu samu dama mu tattauna da magabatan wannan ƙasar, musamman shugabanta Joe Biden. Amerika kamar yadda ka sani babbar ƙasa ce mai girma arziki a duniya, kuma mai taka babbar rawa a fannin zamantakewa tsakanin ƙasa da ƙasa, wata cewa da diplomasiya. Wannan yanzu ta kasance kamar al'ada tsakanin Afirka da waɗansu ƙasashe masu hannu da shuni na lokaci zuwa lokaci, a samu asadu haka don a san irin matakan da ya kamata ɗauka don a ƙarfafa alaƙa tsakanin nahiyar Afirka da waɗannan ƙasashen.
Me Nijar take fatan samu daga
abin da muke fatan samu mu Amerika? Ta ƙara ba ma ƙasashen mu tallafi a tsakanin cikin hulɗar tsakaninta da kowace ƙasar Afirka, kuma musamman da Nijar. Kuma banda wannan, Amerika babbar ƙasa ce, muna zancen sauyin yanayi, kuma akwai wani batu da ake zance a kai na a yi amfani da power irin sabo
iko.
No renewable energy.
Makamashi.
Wannan batun ya kamata Amerika ta shurare mu cewa muka yi mu muna so a samu salon da mu iya amfani da wannan makamashin cikin an kawo rangwame. Saboda aka bar mu aka ce mu da kanmu haka yadda muke mu sai kaya na makamashi na renewable, ba mu da irin wannan kudin. Sai an haɗa gwiwa tsakanin ƙasashe masu hannu da shuni da kamfanoni manya nasu, kuma da bank, international bank na development. In aka haɗa gwiwa aka farashi, shi kaɗai yake ya ba mu damar mu sayi kayan da za mu yi amfani da su don mu hidda wannan makamashin.
Da yake ana magana kasuwanci, wannan taro ana yin shi ƙarƙashin harkokin kasuwanci. Akwai kasuwanci tsakanin Nijar da Amerika yanzu?
Ba ta da girma. Kasuwanci tsakanin mu da Amerika ba ta da girma.
Kamar wani irin abubuwa ne ka take kawo ko take nema daga Nijar yanzu?
Abun aikin hannu ne kaɗai muke iya mukawa
na
Amerika, na fasaha, ban da shi.
To ita tana kai wani abu a can?
Ita tana iya kai kaya da yawa, na tunda sana injina da yawa. Akwai duk abun da ya kasance inji, ana iya kai shi daga nan can, kuma ana sarrafa shi.
Nijar tana fama da, kamar sauran ƙasashen Afirka, ta fama da matsalolin tattalin arziki, sha'anin ilimi, talauci da sauransu. Sannan kuma ga yaƙi da ta'addanci da take fama. Kuna da wata alaƙa musamman ta fannin yaƙi da ta'addanci da ita Amurka?
Kwarai ko muna da alaƙa ta musamman. Amerika suna ba masu shanmu horo, kuma irin horo da suke ba da mai inganci ne. Abinda muke cewa forces special shi ne suke ba ma horo, kuma sanin kowa ne forces special da Amerika suka ba su horo sun kure cikin aikin su, kuma suna ba mu kayan aiki. Wato na tabbata wadurku na gan kayan da su shawanmu suke da shi. In ka duba baka tsammanin kana Nijar, lallai suna tallafa mu daga Amerika suka zo, kuma suna tallafa mu ma
kyauta ne,
kuma suna ba mu kyauta blende. Yanzu haka muna da blende kusan 40 da suka ba mu, wanda kuɗinsu ya kai miliyan $11
ko riga kun haɗu da shugaba Biden ko za ku haɗu da shi?
A'a, ba mu haɗu ba.
In ku haɗu da ni za ka tafi wurin shi da shi.
Eh, za ni ce mishi ci gaba da wannan kokarin. Jiya suka ba mu jirgi sai Saint-Trent na ɗaukar sojawa sun riga sun ba mu wannan jirgin. To irin wannan jirgin kuɗi gare su, tsada gare su, kamar kuɗinmu miliyar-miliyar zai zarce miliyar 30 kowanne.
An ce shugaba Biden a wurin taro na NACO zai nemi ƙasashen Afirka dukkansu 50 da wani abu su zo su shiga cikin G20, ƙungiyar G20 ta ƙasashen duniya. Domin kamar Amurka na ganin ta haka za ta fi samun ba da tallafi. Me ra'ayinka game da wannan shawara?
Ba duka ƙasashen mu ba za su shiga G20, amma
Niger za ta shiga?
A'a, babu wata ƙasa da za ta shiga, amma South Africa tana cikin G20. Shawarar da shi ya kawo ita ce nan ƙungiya tamu ta haɗin gwiwa Afirka cewa da New African ita ce za ta wakilce mu duka gaba ɗaya nan gaba banda South Africa wanda ta riga tana ciki.
Haka. To maganar kasuwanci nan da muke, kasuwancin China ta riga ta mamaye harkokin ƙasa. Me yasa China ta fi sauran ƙasashe samun nasarar haɗa dangantakar kasuwanci da ƙasashen Afirka fiye da ƙasashe irin wannan ne mutum?
Abu biyu ne suka sa China tana da kamfanin na ƙasa, mallakan ƙasa China ita da kanta. America ba ta da irin wannan kamfanoni na ɗaya. Na biyu kuma kamfanoni na China ba su tsoron Afirka, ba su ɗari-ɗari su shi Afirka, ba su da kallo irin da su kamfani na ƙasashen Turai suke da shi gare mu. Su wannan kamfanoni na ƙasashen Turai suna kallon Afirka kamar ƙasashe inda akwai matsaloli da yawa, inda kuma ba a iya aje a yi haraka ta kasuwanci a ci nasara, alhali ko suna kuskure.
Amma ya shigar shi suna cewa China tana samun shiga Afirka ne don tana zan halayen 'yan Afirka na ba da cin hanci da rashawa da sauransu ta samu abin da take so.
Ban ne tsammanin wannan ce babbar hujja. Abin da ni na sani shi ne kamfanin na China inda ana tsammanin akwai hatsari suna zauwa saboda suna so su mamaye ƙasa kasan da baya suke wa'ancan sun rigaye su a da, amma yanzu da yake suna so su kai su cin musu, wato akwai haɗarin da su suke iya su tunkara wanda wa'annan kuma ba sa yin shi.
Su ci 'yan China kenan?
'Yan China.
Mu yi magana sojoji, magana ta'addanci nan da ake karɓar da kai na sojojin Faransa ne na Barkani ɗin nan. Na san ya jawo cece-kuce da yawa musamman ganin cewa akwai wasu ƙasashe kamar su Mali da Burkina Faso da ke ja-in-ja da irin wannan matsayi da amfani da irin wannan sojoji. Na san kwanan baya na ji kamar ka fara bayani game da a dalilin da ya sa ka karɓi irin wannan sojoji. Amma ba ka ganin wannan yana nuna cewa Niger ta dogara ƙwarai akan Faransa kan abubuwan take so har da faɗa da ta'addanci.
Ito su ɗan Mali da suka ce ba su san 'yan Faransa sojin haya na Rasha suka je suka ɗauka suka kawo, in lalle su ba su san soji na ƙasashen waje bai kamata ba su je su nemi sojin haya. Sojin haya ba su da daraja, kuma su suke biya su. Mu sojawa na Turawa da suke ƙasar mu ba mu ba su dala ko guda, suke tallafa mu suke kawo mu, kuma muna da alaƙa tsakanin ƙasa da ƙasa da Faransa da Amerika. Muna cikin yanayin da mu da kanmu ba mu iya mu kare kanmu, mu kuma ba irin mutanen da za su mushe mu yadda kuɗin Niger mu ba da mu kawo sojan haya su yi aiki inda ya kamata mu yi shi. Kenan mun kawo sojawa kuma muna ma'amala da su, suna aikin su, kuma yau ka duba mu da Mali ba ɗaya ba ne. Yau a Niger alhamdulillahi mun rike ƙasarmu, mun rike mutuncinmu, mun kare ƙasarmu. Amma Mali ƙasa ta kubce mata, tana hannun 'yan tawaye. Yau kashi biyu cikin uku ba su hannunta, hiya da haka ma ba su hannunta. Muka gani wannan a Niger. Kenan da kamata ba a kukutumta abin da ba su yi kwama da kuna ba.
Excellency, kafin ka zama shugaban ƙasa har ministan harkokin waje, ka san harkokin cece-kuce ɗin da ake game da Faransa da tasirinta a ƙasashen da ta magana, a ƙasashen mu na Afirka irin su Niger. me yasa kasashen nan Faransa ta mallaka suke da wuya su zama kansu daga tasirin Faransa daga mulkin mallakar Faransa al misali a Niger uranium ma da ake zara wajen kashi 33 kawai Niger take amfana da gare shi sauran duk yana din Faransa da sauran daga abin da ke me yasa kasashen Afirka suke da wuya su samu yancin kansu daga Faransa
uranium in muna so kashi 100 cikin 100 mu za mu dauka ba mu da kudin ne ba mu da kudin ne hakanan ne ba komai bane uranium na kasuwanci ne duk wanda ya so yau ya zo ya dauki uranium ya hako ya saida
in
ma duka yake so yanzu haka kamfanin duna Canada su za su fara amma aikin uranium yana da wahala yana bukatar kudade da yawa sai mai karfi
to amma ba iranian sauran tasirin faransa fa kudi ma faransa take buga musu
wa'annan kudi ka kwatanta halin mu yau na kudin mu da muke tare da shi na cikin faransa fa ka guda shi da naira ko ka guda shi da cedi wace kasa yau ta yi wadata cikin darajar kudin ta naira fa da yi a kusa naira 600
bakwai ma
100 600 shi ka guda namu
ko na Niger
na Niger yau ya koma ina shi ko dubu guda na 200 shi ne dubu guda na Niger ba ya zargin mu wannan ai wannan yau mu kasashen nan namu in ba don France fa muna tare da juna mu kasa bakwai muka rike ma juna kuma muka samu yarjejeniya wanda abun ya ruhe mu asiri
kwanan baya taron da kasashen nan takwas da ke son amfani da kudin emiya wa ake ce mishi ne yawa suka zaɓe ka shugabancin wannan kungiya din amma kafin su zaɓe ka nan da an taɓa magana za a yi kudin sai da yawa na eku sai ga shi yanzu an ga ana magana za a yi wannan sabon kudi din me ya faru ne aka jingina maganar eku aka dawo ana magana
amma muna cikin eku har yanzu mu kasashe
masu
a masu France fa yau muna bukata a yi eku Najeriya ce har yanzu ba ta shirya ba da su gane har yanzu su ba su shirya ba
ba su sabar kudinsu
to har yanzu suna ganin akwai matsaloli amma mu a shirye muke ni yau amfani na amfanin kasa ta ya zamanto muna da kudi guda da Najeriya wannan ne nake so wannan nake so kuma
da ba ku shirye da Najeriya ku biyu kadai ku kudinku
kudin Najeriya yanzu haka mu ba mu cika yarda da policy monetary policy ta Najeriya don mu kana ganin faɗin dera mu an Niger mutanen ba su saba da wannan ba su saba ba ka waye da dai ka iske kudin ka darare shi ya rabu so biyu ba mu saba da haka ba amma in muka tattauna kuma nan gaba dole mu haɗu mu yi kudi guda mu duka ECOWAS muduka iko zai zama kudin mu guda amma mu yi mawa a shirye muke mu je a yi eko
yau shi wannan sabon kudin ne mai waje
ban sani ba sai mun kara tattauna amma yau
mun ga jana magana a yi kudi bai daya din nan
a yau mu a shirye muke mu yi mawa a shirye
kace mun kana nufin Niger
ko ba Niger ba har kasashen mu duka na yi mawa
a shirye suke to me ne matsala Najeriya ce ko matsala
Najeriya a zancen karshe da muka yi Najeriya ita ce take so a dan dakata har ta gani sarai